أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin al-Qur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ayata 146 insha Allah tabaaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi ayata 147 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna tara ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu sunna wanda shi da mutashi na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir
rahmanir rahim
alladhina atainahum kitaba ya'rifunahu
nasi alage bolan kuma daga san
وَمِنَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي الذين آتيناهم الكتاب وَأَنَّ مَكَ بَاسُ لِلْتَافِ يَعْرِفُونَهُ سُنَا سَنِنْسَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ كَمَرِيَنْ دَسِكَ سَنْيَا آيَنْسُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ lalle wani bangare daga cikin su la yaktumuna alhaqa lalle suna oye suna rufe gaskiya wa hum ya'lamun alhali suna sade Allah ta'ala ya ce alhaqu min rabbik gaskiya daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka zamto daga cikin masu shakku walikullin wajhatun huwa muwalliha kowa yana da alqibla da yake fuskantar ta fastabiqul khairat Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ku rigaye wajen samun alkhairori aina ma takunu yati bikum Allahu jami'a duk inda kuka zamto Allahu tabaaraka wa ta'ala zai zo da ku zai tattalo ku gaba daya ranar alkiyama inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allahu tabaaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai wa min haythu kharajta duk ta inda ka fita dai fa walli wajhaka shadar almasjid alharam ka fuskantar da fuskarka bangaren masallaci mai alfarma wa innahu lalhaqu min rabbik lalle shi din fa wannan gaskiya ne daga ubangijinka gaskiya ce daga ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah tabaaraka wa ta'ala ba arafkane yake ba amma ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala yace alladhina atainakumul kitab wadanda muka ba su littafi wato ana nufin mu'minan cikin ahlul kitab mu'minan cikin wato yahudu ahlul kitab dama su ne wa yahudu ko nasara wasu ke cewa ahlul kitab har musulmai su ma ahlul kitab ne domin abin da ake nufi da ahlul kitab sune waɗanda aka ba su littafi to su ma musulmai an bada an ba mu wato ainihin alqur'ani saboda haka kenan mu ma muna da littafi mun zanto ahlul kitab amma dai abin da yafi shahara cewa an aka ce ahlul kitab ana nufin yahudu ko kuma nasara Allah ta'ala yace waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu suna sanin sa cewa suna sanin sa ya'rifunahu hawun dinnan damiri ce zuwa ga littafin ko damiri ce zuwa ga sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ayar dai ta ambaci cewa wato alkitab littafi malamai suke cewa abinda ake nufi wato ya'rifunahu suna fahimtar sa suna sanin sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi anan wato damirin kenan yana koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abanahum kamar yanda suke sanin iyayen su Umar dan Khattab yace da Abdullah dan Abba yace da Abdullah bin Salam yace Allah tabaaraka wa ta'ala ya sabar da wannan ayar alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum wadanda muka ba su littafi suna sanin sa suna sanin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka san iyayen su sai Umar dan Khattab yace da shi fa kaifa hadhihi al-ma'rifa ya ya wannan sanayya take ya kuke gane shi kuka gane shi qala abdullahi sai abdullahi yace ya umar yace ya kai umar laqad araftuhu hina ra'aytuhu kama araftu bini wa ma'rifati bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ashaddu min ma'rifati bi bini yace ya kai umar haqiqa yayin da na ganshi na gane shi ne manzo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamar yanda insan dana sai ya ce kai na fi sanin sa ma fiye da dana sai sai dan umar ya ce da shi kaifa zalik ya za a yi ka ce ka fi sanin sa fiye da danka sai abdullahi dan sallam ya ce da shi fa qala ashhadu annahu rasulullah haqqun min allah ta'ala wa qad na'atahu allah fi kitabina wala adri ma tasna'u an-nisa yake cewa lalle na shaida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaaraka wa ta'ala ya sifata mana shi a cikin littafin sai Umar yace waffaqaka Allah ya ibn salam faqad sadaqta Allah ta'ala ya dakar da kai ya kai Abdullah dan Salam lalle ka faɗa gaskiya Allah ta'ala yace ahlul kitab sun san manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq amma wani bangare wa inna fariqan minhum lalle wani bangare daga cikin su yahudawa din ko su nasarawa la yaktumuna al-haqqa lalle suna rufe gaskiya ma'ana siffar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al-haqqa wannan ayar halai wato yanayin sa ana ganin sa a gane shi shine al-haqqin wato sun san shine manzon karshe da yazo kuma suka koye suka ki yin imani da shi wa hum ya'lamun alhali suna sane cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace alhaqqu min rabbik gaskiya ce wannan fa gaskiya ce daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka zamto daga cikin masu shakka masu kokonto wannan gaskiya ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon da Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko wato a ƙarshen zamani wali kullin wujhatun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ga kowa daga cikin ma'abota addinai wanda suke yahudawa da nasarawa da musulmai wali kullin ga kowanne daga ciki wujhatun yana da bangare huwa mawalliha da yake fuskanta kowa akwai alqiblar da yake kalla domin su yahudawa suna cewa me yasa ya bar kallon alqiblar mu baitul maqdis ba dan komai bane sai dan ya saba mana sai Allah ta'ala ce kowa yana da tasa tunda dai kun ware haka din amma al'amarin shine ku kubarta ku ne ku dawo ku musulunta ku ra kallon tasa wato Ka'aba to amma tunda kun ware kun ce wato Qudus ita ce taku ko da yanzu ma ba za ku kalli ko ina ba sai Qudus shikenan ku je ku wali kullin wujhatun kowa yana da bangare huwa mawalliha da yake fuskanta haka wasu suka ce bana kowa yana da jiha da yake kallo yana da alƙibla da yake kallo wasu malaman tafsiri suka ce wali kullin wujhatun huwa muwalliha ana nufin kowa yana da alƙibla huwa muwalliha shi Allah ta'ala shi ya fuskantar da kowa ya kalli wannan ma'ana huwa din ko dai da mirin yana komawa zuwa ga ɗaiɗaikun mutane da suke cikin addinai daban-daban, wanda suke cikin Yahudu, da wanda suke cikin Nasara, da wanda suke cikin Musulunci. Huwa shi mutumin da yake cikin waɗannan addinai, ko kuma huwa shi Allahu tabaraka wa ta'ala, ina fata an gani. Shi ne mai fuskantar da mutane, to sai haka shi ya fuskantar da Annabi sallallahu alaihi sallama da duk wanda ya imani da shi cewa ya kalli wato Ka'aba. Sai Allah ta'ala ya ce fastabiqul khairat, ku yi gaggawa wajen wato alkhairi. Alkhairat wasu suka ce abinda ake nufi shine dukkanin ayyuka na da'a, wasu suka ce abinda ake nufi shine ku yi gaggawa wajen kallon alqibla. To amma ayar alqur'ani idan aka ce wani ya fassara kaza, wani ya fassara kaza, abin kuma da ba cin karo yake da juna ba, to yana daga cikin fadin ma'anar alqur'ani, sai ya zanto dukkanin su suna nufin ma'anar dai. Ku yi gaggawa zuwa ga dukkanin alkhairi, ku yi gaggawa zuwa ga kallon Ka'aba. Kaga dukkanin wannan ai alkhairi ne gaba kida. Fastabiqul khairat. Allah ta'ala ya ce aina ma takunu, duk inda kuka kasance dai, ya'ti bikum Allahu jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala zai zo da ku gaba daya. Ma'ana duk inda kake a duniya, Allah tabaraka wa ta'ala zai tattaro ka ya kawo ka farfajiyar lahira gobe da kiyama. Kawai sai dai ka tsinci kanka a gurin. Idan ma ruwa ne ya ta mutu a cikin kogi, ruwa ya tafi da kai ba a gaggawar ka ba da ran kiyama, ya'ti bikum Allahu jami'a. Idan wuta ce ta kone ka ba a ga tokar kan ba ma ta haɗe da tokar waɗansu al'amura, ya'ti bikum Allahu jami'a. Idan ma namun daji ne suka cinye ka, ya'ti bikum Allahu jami'a. Kowa da ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala zai tayar da shi, zai kawo shi farfajiyar lahira kuma masa hisabi gobe da kiyama. Aina ma takunu, ya'ti bikum Allahu jami'a. Da ku Yahudu, da ku ahli wato Nasara, da musulmai din, da kowa da kowa, Allahu tabaraka wa ta'ala zai tattara mutane gabaki daya don yi musu hisabi. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala akan komai qadir, mai iko ne. Allah ta'ala mai iko ne akan duk wani abu da ka sani, komai babu abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka, kamar yanda ya halice ku, da ba ku sanya akai aka halice ku ba, ranar alkiyama zai dawo da ku ba maganar wani shakku, yaya za a yi bayan mun mutu. A idza mitina wa kunna turaban, yanzu idan muka mutu muka zamto ƙasa, suka ce a inna la mab'uthun, yanzu za a tayar da mu kenan haka din, mu rididdige mu zama ƙasa din. Allahu tabaraka wa ta'ala to ya dawo da ku din bai fi wahala ba akan yanda ya samar da ku alhali da babu ku ba, subhanahu wa ta'ala. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam, min haythu kharajta, duk ta inda ka fita dai, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka fuskantar da fuskar ka saitin masallaci, mai wato bangaren masallaci. Ina ka ce shatr shine nahw a larabci, an-nahw ma'ana saiti, shine ittijah bangaren kaza, a ce kogin binga yana gabar da ningi, to kawai ka kalli gabas. Ka'aba tana gabar, ka kalli gabas. Saitin Ka'aba ka shiri ka saita, ko kuma tsakaninku da rata, kai dai an ce ka kalli gabas. Ina ba ta gane, saboda haka kawar da ra'ayi daidai nan ne, daidai nan ne, sai dai idan yanayi na garin da ake, yanayin wato location da inda kake yana gwada cewar nan haka ne, sai an karkace ake ganin an saito bangaren harami din ko bangaren Makka, to shikenan sai ka wato ka juya zuwa ga wannan bangare. Amma cewa sai ka yi setin jikin ginin ɗakin Ka'aba, wannan kan baka yi sa ba. Saboda Ka'aba faɗinta bai kai a ce duk duniya kowa sai ya kalli setin inda a ce za a koshinka da jikin ginin, sai ka je ka taɓa jikin ginin ba. Wannan ba zai yiwu ba. Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya ce ka kalli ɓangaren kawai. Musulunci kenan akwai sauƙi. Kamar yadda kuma jiya bayani ya gabata, wasu yi sallah ashe ba ɓangaren Ka'aba ba ne, sai washe gari wasu suka canza, wasu ba su canza ba. Sai ka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce babu komai. Ai, ko ina ma na Allah ne, subhanahu wa ta'ala. Idan kana sallan nafila kuma, ko za ka yi sallan nafila akan abin hawa, za ka saita wato ɓangaren gabas ɗin, ka tada wato ka yi kabbara, ka buɗe sallah, ka tafi duk inda ka kalla, kuma ka ci gaba da yin sallah a haka. Saboda haka addinin musulunci addini ne wato wanda yake mai sauƙi. Kamar dabba ce, in za ka yanka sai baka kalli alƙibla ba, ko baka sani ba, ashe ba gabar aka kalla aka yanka ba, to wannan yayi. Ko kuma ma da sanin ka ma baka kalli, ka ruɗe kana sauri ka yanka, sai ka kalli yamma ko kudu ko arewa ka yanka, to kuma shi ma ya halasta a ci. Addinin musulunci yana da sauƙi. Abin da bai halasta a ci ba shine in ba ba ambaci wato sunan Allah subhanahu wata'ala na'am
wa min haythu qaratta fa walli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna linnas 'alaykum إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
طيب الله تبارك وتعالى يأتي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Duk ta inda ka fita dai ka fuskantar da fuskarka bangaren masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum duk inda kuka kasance an saki nanata wannan aya saboda karfafa zance a bayan mun karanta yanzu an saki nanata fa wallu wujuhakum duk inda kuka kasance ku fuskantar da fuskokinku shaqarahu bangaren sa bangaren shi ne masallaci mai alfarma din dai li alla yakuna lillahi alaykum hujjatun domin kada ya zamto hujja a kanku ga ainihin mutane mana ga ainihin yahudu da kuma nasara li an la yakuna linnasi alaykum hujja dan kada ya zamto mutane suna da hujja a kanku illa allazina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci minkum daga cikinsu fala takhashawhum kada ku ji tsoransu wa shauli Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku ji tsorona wali utimma ni'mati alaykum kuma domin in cika ni'mata a kanku wala allakum tahtadun domin ku shiriya annabi Allah tabaaraka wa ta'ala saki nana ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuke dai ku fuskantar da fuskokin ku bangaren sa li alla yakuna linnasi alaykum hujja domin kada ya zamto ga mutane suna da hujja akan ku ana nufin wato kada su yahudu da nasara su kafa muku hujja cewa an ce ku kalli guri kaza kun ki kallo an ce ku kalli Ka'aba kun ki kallo kaga kenan idan kuka kyale kallon Ka'aba sun samu dama akan ku su rika cewa an umarce ku da kallon Ka'aba ma kun ki idan kuma kuka dawo kuna kallon tasu din sun samu dama nan ma hujja akan ku cewa ai tasu ce gaskiya gashi nan kun bar taku kun dawo tasu kaga duk wanda kuka yi dai za su samu hujja akan ku sai Allah ta'ala yace illal ladzina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci ana nufin Quraishawa wato waɗanda suke kafiran cikin Quraishawa su suna da ta cewa akan ku koda Ka'aba din kuka kalla tunda dama nan ce ainihin wato gurin ibada ta ainihin su Quraishawa da sauran larabawan garin Makka tun kafin zuwan musulunci hakanan waɗanda bayan zuwan musulunci ba su musulunta ba ma to dai harami ɗin suke zuwa nan Ka'aba su je su yi bautar gumakansu kaga idan kuka ci gaba da kallon Ka'aba to su dai har yanzu suna da abin cewa akan ku za su ce gashi nan kun zo muna yi a guri ɗaya ko kuna kallon inda dai mu ma allolinmu suke ɗin sai Allah ta'ala ce illal ladzina zalamu minhum sai dai waɗanda suke zalunci su ne suke da abin cewa amma su ma kada ku damu da su na fata an fahimta li alla yakuna linnasi alaykum hujja lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato a harami akwai gumaka malamai suke cewa wajen 300 da wani abu a ainihin Ka'aba amma daki har Allah tabaraka wataala ya kawar da wannan gabaki daya ya zamto musulunci ake yi tsantsa a gurin kowa ya tashi koda a lokacin dake a lokacin ma suna yin aikin haji a lokacin jahiliya waɗansu daga cikin larabawa gidansu su ne masu shayar da ruwa wanda duka waɗannan kuma suna da wato a gidansu annabi ne sallallahu alaihi wasallama suna dangantaka da su su Abbas su suke shayar da ruwa a cikin harami sai suka rarraba abubuwan gidansu wane su ne masu ba da ruwa a harami gidansu wane su ne masu kula da Ka'aba masu kullewa masu buɗewa masu share Ka'aba su shafa mata turare su wane kuma su ne masu share harami su wane su ne masu tsaron gurin suka rarraba ayyuka li alla yakuna linnasi alaykum hujja illa allazina zalamu Allah tabaaraka wa ta'ala yace fala takhashawhum kada ku ji tsoron su wakshauni Allahu tabaraka wataala yace ku ji tsorona wali utimma ni'mati alaikum domin in cika ni'imata akan ku wali utimma ni'mati alaikum domin in cika ni'imata akan ku bayan na shirye da ku zuwa ga kallon Ka'aba Allahu tabaraka wataala yace in kuka ji tsorona in cika ni'imata akan ku wala'allakum tahtadun kuma domin ku din ku shirya idan dai kuka bi abinda Allahu tabaraka wataala ya umurce ku dashi na'am
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum الحجاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
طيب الله تبارك وتعالى يأتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما عندما كأيك a cikin ku rasulan minkum muka aika da manzo daga gare ku daga cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku wa yuallimukum alkitaba yana kuma sanar da ku littafi wal hikmata da kuma hikima wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yana kuma sanar da ku abinda ba ku kasance kuna sani ba fadhkuruni adhkurkum Allahu tabaraka wa ta'ala ce ku ambace ni na ambace ku washkuruni ku gode min wala takfurun kada ku kafirce min Allah ta'ala yace kama arsalna fikum kamar yanda muka aiko da manzo cikin ku to wannan ayar malaman tafsiri wa'in suka ce tana da alaka ne da ayoyin can baya wasu suka ce a'a tana da alaka da ayar da ta biyo mata baya ayar gabanta ita ce fadhkuruni adhkurkum ma'ana kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yanda muka aiko muku da manzo wanda yake daga gare ku a cikin ku yana tsarkake ku yana karanta muku ayoyin Allah wato yana sanar da ku littafi da hikima yana sanar da ku abinda ba ku sani ba to ku ambace ni da ambace ku ina fata an gani ma'ana alakar ta da ayar take gaba kenan kamar yanda muka aiko muku manzo yazo sanar da ku littafi da hikima yake koya muku abin da ba ku sani ba to fadhkuruni adhkurkum ku ambace ni in ambace ku saboda me saboda wannan aiko da manzon akai ko kuma wasu suka ce abin da ake nufi shine tunda Allahu tabaraka wataala ya amsa addu'ar annabi Ibrahim na cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana da kuma fadin sa da yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya ubangiji ka aika musu da manzo a cikin su Allah ta'ala sai ya amsa sai ya ce to kama arsalna fikum rasulan kamar yanda muka aiko da manzo a cikin ku sakamakon amsa addu'ar annabi Ibrahim ma'ana ayoyin da suka wuce a can baya kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yuzakkikum wato manzo din yana tsarkake ku ma'ana yana tsarkake ku daga shirka zuwa ga imani yana muku inzari yana muku bishara yana muku gargadi yana muku bishara cewa duk wanda yayi tauhidi yayi addini yana da aljanna gobe alkiyama wa yuallimukum alkitaba yana koya muku alkitab ma'ana alqur'ani wal hikmata da kuma sunnarsa wasu suka ce hikima shine wato sanin ma'anonin alqur'ani din annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai karatun alqur'ani da kuma ma'anonin alqur'ani saboda haka wa yuallimukum alkitaba yana sanar da ku alqur'ani wal hikmata da ma'anonin ayoyin ko kuma wasu malamai suka ce wal hikmata da kuma sunnarsa to yanzu kaga irin wannan idan kaga an ce wani ya fassara kaza malamai wasu sun ce kaza sai kaga dukkanin waɗannan sun haɗu a matsayin wato fadin ma'ana ta ayar alqur'ani yana sanar da ku ma'anonin alqur'ani yana sanar da ku ko kuma yana sanar da ku sunnarsa to kaga wanne ne manzon Allah bai ba duka biyun yayi ya sanar da sahabbai ma'anar ayoyi ma'anonin ayoyi ya sanar da su sunnarsa wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yana kuma sanar da ku abin da ba ku kasance kuna sani ba na ainihin hukunce-hukunce na shari'a. Allah tabaraka wa ta'ala ce fadhkuruni ku ambace ni azkurkum na ambace ku washkuruli. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku gode min wala takurun kada ku kafirce min. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wani hadisi al-Qudsi yace ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina inda bawa na yake zatona ina tare da shi idan ya ambace ni. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, idan ya ambace ni a ransa can ƙasa ƙasa zan ambace shi kamar haka. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu, idan ya ambace ni cikin taro cikin jama'a zan ambace shi cikin jama'ar da suka fi nasa. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a, idan ya kusance ni da dani daya dani na hannu haka to ni kuma zan kusance shi da zira'i daya, mana tsawon wato zira'i wuyan hannu haka. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, idan kuma ya kusance ni da zira'i din daya Allahu tabaraka wa ta'ala ce ni kuma zan kusance shi da taku daya wato kama daya ta kafa. Kaga idan kai kalimi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ƙara jawo ka fiye ma da abin da kai, mana in kai kyakkyawan aiki domin salahiyar kanka domin ka gyara kanka ka zamto mutumin kwarai sai Allah ta'ala ya ƙara gyara ka fiye da yanda abin da kai. Allah ke ne subhanahu wa ta'ala. Shi yasa idan mutum yake kyakkyawan aiki yana aikata kyakkyawan aiki to da kanka, domin dama shi imani wani abu ne wanda yake karuwa kuma yake raguwa. Lokacin da ka dage da yin ibadoji da kyautata ayyuka za ka ga da kanka kana gyaruwa fiye da kwanakin baya. Lokacin da ka kama wasu ayyuka na sabo ka kyale wasu ayyuka na alkhairi za ka ji da kanka imaninka fa yanzu yayi kasa, da kanka za ka ji baka da sika da kanka. Lokacin da mutum yake kyawun ayyuka Allah tabaraka wa ta'ala zai kara masa alkhairi a cikin kansa, wato ya ji cewa lalle yanzu ya kara kusanta ga Allah tabaraka wa ta'ala. A wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ana inda zanna abdi bi, ni ina inda bawa na yake zatona. Ma'ana idan kai bawa wato kaza ce Allahu tabaaraka wa ta'ala ka tsammaci Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ishe ka alhali kuma ba wai ganganci kai ba, lalle Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ishe ka. Amma idan ka ji cewa dabarunka da iya tsare-tsarenka ya ishe ka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana inda zanna abdi, ni dai ina inda kake zato. Shi yasa zaka ga abun mamaki mutane sai ka ga sun yi kaza kusan iri daya, wani ya sha wani bai sha ba, mutum ya taro abin da ake ganin a zahiri ya fi ƙarfinsa to amma yana da kyakkyawan wato kyakkyawan yaqini da kuma tsammani ga Allahu tabaraka wa ta'ala, sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi mafita. A ga yanzu yawan ƴaƴan wani an yi haka har zai iya rike wannan yaran kaza, yana da kyakkyawan zato da kyakkyawan yaqini ga Allahu tabaraka wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya bashi mafita. Yana ganin cewa in sun wuce kaza fa zai sha wahala a rayuwarsa ta duniya, sai Allah ta'ala ya kyale shi. Dama abin da yace ina inda kaza ce ni, in kaza ce cewa in kai kaza zaka sha wahala sai ya kyale ka, in kai kaza Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai bada mafita dai to Allahu tabaraka wa ta'ala dai zai kyale ka. Wato inda bawa ya zaci Allahu tabaraka wa ta'ala haka Allahu tabaraka wa ta'ala yake. Idan ka zaci cewa lalle insha Allah matakar dai nayi karatun nan zan ci jarabawa wannan ba abinda zai hana domin Allah ta'ala shi yake bawa, sai ka zo ka wuce sab insha Allah za mu samu alkhairi wannan kaka mai zuwa, sai ga Allah ta'ala ya kawo. Amma dabarunka tsare-tsarenka sai Allah ta'ala ya kyale ka dabaraka, ya ga ya zaka yi, sai ga mutum yayi kaza biyu ba, yayi kaza biyu ba, yayi kaza biyu ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ambace ni na ambace ku. Ko da yaushe ana so bawa al'amuran sa ya rika mai da su ga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ko da yaushe ya rika ambatan Allah tabaraka wa ta'ala a kowanne yanayi na halayensa, wato na al'amuran rayuwarsa ya rika ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika karantawa na zikiri a guri kaza, menene kaza ambatan Allah guri kaza, za a sa tufafi me annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi in za a sa tufafin nan za a shiga gida yace eh ayi sallama ayi addu'a to ayi za a fita eh ayi addu'a fita za a ci abinci ayi idan mutun yayi wannan Allahu tabaaraka wa ta'ala wato zai bashi kariya da kuma tarayya da shi subhanahu wa ta'ala na'am
ya ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
طيب الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا يا كون سكي ايماني استعينوا بالصبر والصلاه كون يمتي مكو تهني حقولي دا كما صلى ان الله مع الصابرين للي الله تبارك وتعالى ينا تاره دا مس حقولي كون يمتي مكو الله تبارك وتعالى تهني ين حقولي معنى وند ي حقولي زي سامو تيمكو الله تبارك وتعالى hakanan wassala da kuma yin sallah wanda ya rungume yin sallah Allahu tabaaraka wa ta'ala zai bashi taimakon sa da kuma kariya da gurin subhanahu wa ta'ala musamman kuma gobe da kiyama da hakuri da sallah wannan suna daga cikin manyan al'amura da bawa yake samun nasara a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira domin koda wani abu ne kaga mutun ya kai gare shi a duniyance Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yake kowa tawfiki shi yake datar da kowa amma Allah ta'ala ya sanya al'amura su zamto karkashin sabuba idan kaga mutun ya samu wani abu ko ya kai ga wani matsayi to in ka bibita zaka ga akwai hakuri a ciki saboda hakuri wato yana daga cikin halayya mafi girma ta samun nasarar rayuwar duniya da kuma nasarar rayuwar lahira idan mutun bai hakuri ba to ba zai kai ga manufar sa ba idan kaga mutun ya ce bari ya je saci dukiyar wani shi yake hakuri ya nemo yanzu yana ga bukatar sa ba sai ya jira shekaru ko lokaci kaza ya nema ba ya kasa hakuri yanzu shi yau kawai yake so ya mallaka to kaga wannan rashin hakuri ne lokacin kuma da aka riske shi aka kama shi sai ya zamto mai rashin hakuri kuma ya zama masa nadama a kansa saboda ka hakuri idan kaga mutum ya je yayi karatu ko ya je yayi wani kasuwanci ya sami wani alkhairi ko na wa kamacin haka to zaka samu dai hakuri yayi ya jure tukunna kafin ya kai ga wannan al'amari din hakuri Allahu tabaaraka wa ta'ala yace yana tare da masu hakuri inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri a wata ayar yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su fa masu hakuri ana cika musu ladaddakin su ne ba tare da lissafawa ba diba ake ta zuba musu kawai saboda hakurin su hakuri kuma ya kasu kashi uku haka malamai suka ce akwai hakuri wajen bin Allahu tabaaraka wa ta'ala ka jure Allah ta'ala ne yace aje masallaci kana jin sanyi kana jin bacci ka fita ka tafi Allah ta'ala ne yace ka bada sadaka ka bada kyauta kana son dukiyar amma kai hakuri ka yage ka mika duka wannan yana daga cikin mene yana daga cikin hakuri a bata maka rai ka jure din shi ma Allah ta'ala ne yace ayi hakuri kai wannan Allah tabaaraka wa ta'ala wato malamai suke cewa wato hakuri din kashi uku ne akwai hakuri akan biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala akwai kuma hakuri akan wato cutarwa a cikin biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala cutarwa a bisa addinin Allah mutum yayi hakuri yana aiwatar da addini a faɗi maganganu munana a kansa a ce kaza to kai hakuri ka jure wannan duka yana daga cikin hakuri wajen biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala baya da haka akwai hakuri wajen musiba da ta same ka idan jarrabawa ta same ka kai hakuri musiba ta same ka kai hakuri ka mai da al'amarin zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala yana daga cikin hakuri yana kuma daga cikin hakuri kashi na uku shine yin hakuri wajen kiyaye sabon Allah domin dukkanin zuciya tana sha'awar wani kala na wani sako sai dai hakurin mai wannan zuciyar ne zai sa Allah tabaaraka wa ta'ala sai masa tawfiki ya kare shi daga aikata irin wannan sako din amma kowa da ka gan shi akwai abin da ake kaza sabon Allah ne koda ya kyamace kaza ya kyamace kaza akwai abin da zuciyarsa kuma tana so sai dai shi kuma hakurinsa ya saka ba zai dai ba to kuma dama wannan shine wato abin yabo zuciyarka tana son abu amma ka ki to shine abin yabo ba wai dama can baka sha'awar abun bane domin in baka sha'awa ne wata kila da kana sha'awa zaka yi kenan amma kana sha'awa amma tunda Allah ta'ala ya hana wannan ba mutuncinka bane wannan ba addinin musulunci bane musulunci ya haramta yanzu ka hakura kai hakuri to Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu irin wannan halayya Allah ta'ala yace wassala ko kuma nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya min sanyin ido na a cikin sallah idan ina sallah sai in ji nutsuwa in ji dadi saboda ka sallah wato alkhairi ce sallah kuma nutsuwa ce ga ainihin mu'minai mu'mini mai imani idan bai yi sallah ba sai ji hankalinsa ya tashi kaje ya ce ai lokacin sallah yayi ban yi sallah ba gaba ɗaya na kasa jin dadi sai da kai sallan nan tukuna in ji hankalin ya kwanta to wannan akwai alamar alkhairi kenan akwai imani ne yasa haka amma wanda babu wannan ba ruwansa inna allaha ma'a as-sabirin lalle allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da masu hakuri sai allah ta'ala yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan kada ku ce ga waɗanda aka kashe su wato ta hanyar allah fi sabilillahi kada ku ce musu matattu bal ahya'un walakin la yash'urun a suna nan a raye walakin la tash'urun sai dai ku inne ba ku sani ba waɗanda aka kashe su fi sabilillahi ta hanyar Allah tabaraka wa ta'ala an je yaƙi aka kashe su kada ku ce musu matattu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an je yaƙin badar aka kashe musulmai mutum 14 guda 8 daga cikin muhajirai guda 6 kuma daga cikin ansarawa sai mutane suke cewa waɗannan wane suna lissafa waɗannan mutanen wane ya tafi ya bar kaza a duniya wane ya tafi ya bar jin daɗi a rayuwar duniya gashi da binu ya kawo ga kaza Allah sarki wannan gashi ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata kada ku ruka cewa ga wanda aka kashe shi wajen wato yaƙi domin Allah tabaraka wa ta'ala kada ka ce da su kada ku ce da su amwatun wato matattu ne bal ahya'un walakin la tash'urun a raye suke Allah tabaraka wa ta'ala yana ciyar da su ku ne ba ku sani ba haka yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna nan a raye a gurin ubangijinsu ana ciyar da su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce wanda aka kashe shi fi sabilillahi me ake ce masa shahidi ko shahidi kuma kala biyu ne ba kala ɗaya bane shahidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shahid wato shahidi ne wanda ciwon ciki ya kashe shi ko matar da sanadiyar haihuwa ta mutu ko kafin ta haihu ta mutu ko bayan ta haihu sanadiyar wannan haihuwan ne zama silar mutuwarta ita ma me shahidi ya ce sai kuma wanda ya fada cikin ruwa ko gini ya zuba masa duka waɗannan ya ce shahidai ne to wanda kuma aka kashe shi a filin yaƙi shi ma shahidi ne to abin da yasa na ce kashe biyu ne shine abinda wancan shahidi wannan aka kashe shi gurin yaƙi ake masa a duniyance ba irinsa ake yi wa shahidin da ba a gurin yaƙi ya mutu ba shi wanda ya mutu a gurin yaƙi ba a masa wanka ina fata an gane ba za a cire wannan kayan da ya mutu a jiki ba shi kuma wanda ya mutu shahidi na gida ana cire masa kayansa a sa masa da kafani kuma a masa wanka ina fata an gane kaga suna da bambanci kenan shi wancan ba maganar a cire wannan tufafin da aka shisha gurin yaƙi ba maganar a masa wanka shi kawai za a je abin da shi ne shi kuma wannan ba za a ce dan ta mutu gurin haihuwa haka za a binne ta ba a za a cire tufafin a mata wanka a kai ta cikin kabari ina fata an gane na'am ana ciyar da shi na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace ana ciyar yurzaqu yace ana ciyar da su wato a gurin Allah tabaraka wa ta'ala na'am
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع للي زام جربيكو دي وانا أبو نتورو دي ينوى ونقص من الأموال دي كما تويكا ألنتن دوتيا واتوين أسارة والأنفس دي كما أسارة رايكا والثمرات da kuma asarar amfanin gona ko ƴaƴan itatuwa ko kuma ƴaƴan ku ko mutane din wa bashirin sabirin amma kayi albishir ga masu hakuri alladhina idza asabatuhum musibatun sune wadanda idan musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi lalle mu din fada ma daga Allah tabaaraka wa ta'ala muke gaba daya wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu ga shi Allah tabaaraka wa ta'ala zamu koma sai Allah ta'ala yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim irin wadannan akwai rahama akan su daga ubangijinsu ulaika alaihim salawatu min rabbihim irin wadannan akwai rahama salawat wana rahama akan su min rabbihim daga ubangijinsu warhama da kuma rahama din ma'ana salawatun da rahama duka abu daya ne an saki nanatawa ne saboda tauhidi karfafa zance wa ulaika humul muhtadun Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma wadannan sune shiryayyu ya Allah ta'ala ka shirye mu Allah ta'ala yace wala nablu wannakum lalle zamu jarrabe ku bishai min al-khawf zamu jarrabe ku da tsoro ma'ana shine wato tsoran abokan gaba ya zanto kuna yaki da suwane da suwane akwai wannan jarrabawa din warju da kuma yunwa ya zamto wata shekarar ya zamto ana fama da wahala akwai yunwa wata shekarar koda an samu abinci wata shekarar kuma za a iya samu wato yunwa ko kuma daidaikun mutane koda mutane suna cikin yalwa ko yaya kuma aka ce abinci yayi sauki akwai abinci zaka samu wani wata rana kuma Allah ta'ala ya jarabe shi bashi da abinci ko bashi da kuɗi ko ya kuma mutane suke ganin yana da dama-dama ko yana da wadata zaka samu wata ran kuma yana cikin wannan jarabawa haka rayuwar duniya take ana ganin shine wani a cikin unguwa amma wataran bashi da abin da zai ci Allah ta'ala ce zamu jarrabe ku wa naqsun min al-amwal da kuma tawyaka ta dukiyoyi ma'ana za ku riƙa yin asara wataran mutum yayi asara a kasuwanci wataran ya sai abu ya lalace wataran dabbarsa ta mutu wataran kaza wataran kaza wal anfusi da kuma ka wato rayuka ma'ana haka kullun wani naka ya mutu ko kuma aje gurin yaki a karkashe ku والثمرات da kuma asara ta amfanin gona ko asara ta ƴaƴan itatuwa wasu malamai suka ce والثمرات ana nufin da mutuwar yara kanana wasu daga cikin magabata suka ce zamu jarraba ku wato da tsoro da wa naqsun min al-amwal wal anfus wath-thamarat suke cewa shine ba naqsun min al-amwal suke cewa shine ku bada zakka za a jarraba ku da bada zakka in kuka ki bayarwa shikenan ba ku ci jarrabawa ba na fata an gane Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wath-thamarat da kuma ƴaƴan itatuwa ko kuma ƴaƴayen mutane wato ƴaƴan ku su riƙa mutuwa suna kanana Allah ta'ala ce zai jarraba ku da wannan har rawaito daga Abu Musa al-Ashari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata waladul abdi idan dan mutun ya mutu idan danka ya mutu qala Allahu ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ta'ala ya ce da mala'ikunsa qabattum walada abdi kun karbi ran wato kun karbo ran dan bawana qalu na'am sai mala'iku su ce eh ya ubangiji qala sai Allah ta'ala ya ce aqabattum samarata fuadihi yanzu kun karbo wato samarata fuadihi ma'ana fa'ida na ainihin zuciyarsa abinda zuciyarsa take so qalu na'am sai su ce eh qala sai Allah ta'ala ce fa madha qala abdi me bawana yace qalu sai su ce istarja wa hamadaka, yayi istirja'i ne kuma ya gode maka, yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah. Idan ya faɗi haka kenan, sai Allah ta'ala yace ibnu lahu baitan fil janna wa sammuhu baital hamd. Ku gina wannan bawan nawa gida a cikin aljanna, ku sa wa gidan baitul hamd, sunan gidan kenan, gidan godiya. Mana idan kana da ɗa wanda bai balaga ba ya mutu, Allah tabaraka wa ta'ala ya san me ka faɗa yanda ɗan ya mutu. Idan mala'iku suka karɓo ran, sai Allah ta'ala ya tambaye su, kun karɓo ran ɗan bawana, me ya faɗa? Ya Ubangiji ya gode maka, ya yi istirja'i, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kuma gode maka, sai Allah ta'ala ya ce ku gina masa gida a cikin aljanna, shi Uban, ku sawa gidan sunansa gidan godiya. Allah ta'ala ce allazina idza asabatuhum musiba, sune waɗanda idan musiba ta same su ƙalu, sai su ce inna lillahi, mu fa dama na Allah ne, daga Allah muke, mu bayinsa ne, kuma mu mallakarsa ne, wa inna ilaihi raji'un, kuma mu gare shi zamu koma gobe a kiyama. Wannan kalma malamai suke cewa, wasu daga cikin magabata suke cewa, lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe wannan al'umma ta manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita, sauran al'ummomi ba su san wannan ba. Suke cewa da a ce wata al'umma ko sauran annabawa su ma an ba su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da ababen da suka faru da sauran annabawa na bacin rai da sun faɗa. Suka kawo misali kamar annabi Yaqub alaihi salam ya ce ya asafa ala Yusufa, da suke cewa kamar Sa'id bin Jubair ne daga cikin tabi'a yake cewa da a ce annabin Allah Yaqub ya san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da ba zai ce ya asafa ala Yusufa ba, da zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka Allah ta'ala ya zaɓi wannan al'umma, ya ba ta faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma idan mutum ya faɗa yayin da musiba ta same shi ko wani abu da ya bata masa rai, Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar masa abin da ya fi wannan. An rawaito daga Ummu Salma, Allah ya ƙara mata yarda, matar Abu Salma, take cewa yayin da Abu Salma ya mutu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Da Abu Salma ya mutu, lokacin da jikin Abu Salma ya tsananta, aka aika a kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga jikin Abu Salma. Dama haka ake a anguwa, aiko idan mutum ba lafiya, jiki ya tsananta, akwai wani dattijo a anguwa, sai a kira shi a ce ya zo ya ga wani fa jikinsa ya tsananta. Saboda haka aka kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga jikin Abu Salma. Manzo Allah ya zo gurin Abu Salma, yana masa addu'a, yana ɗakin da yake, iyalansa kuma suna cikin gida. Can sai aka ji manzo Allah ya fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna ruha idza qubid ittaba'ahu al-basar, Allahumma ghfir li abi Salma. Ya fara cewa lalle farai idan aka ce shi sai ido ya bi shi da kallo, ya Allah ka ji kan Abu Salma, ya Allah ka sa shi cikin mutanen kwarai, ka hada shi da shahidai da siddiƙai da annabawa. Sai iyalan gidan Abu Salma suka fahimci cewa fa Abu Salma farai ya yale su, shikenan suka dimo shi. Ita Ummu Salma matarsa kenan, sai take ganin cewa to ita fa ta shiga uku ta lalace, tunda yanzu ba ta samu miji kamar Abu Salma ba, yanda yake da kirki da biyan wato sauƙin nauyin da Allah ta'ala ya ɗora miji akan mata, yanda yake kyautata musu, yake kula da su. Manala ya ce da ita, ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ta faɗa, ta ce ina nan wata rana, sai manzon Allah ya aiko ɗan aike cewar a zo a gaya min fa yana son aurena in na yarda. Kaga Allah ta'ala ya bata wanda ya fi gani. Ta ce da kuma tunanina shi ne ba zan taɓa samun wannan miji a duniya wanda ya kai Abu Salma ba. Gashi kuma wanda ya fi kowa tunda aka halicci duniya, sai ya zo shi yake santa, shi ne manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gashi kuma manzon Allah ya aure ta, ta aika ta ce ta amince, amma dai a gaya masa tana da abubuwa guda biyu, tana da yara da yawa, tana da ‘ya’ya da Abu Salma da yawa, kuma tana da kishi. Ya ce ai ‘ya’yanta zai kula da su, sun zamto ‘ya’yansu gaba ɗaya, kuma kishi zai taya ta roƙon Allah tabaraka wa ta’ala ya rage mata, ba ya cire duka ba, ya rage mata, domin mata ba a cirewa gaba ɗaya. Allah tabaraka wa ta’ala ya ce irin waɗanda suke yin haƙuri idan musiba ta same su, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, irin waɗannan akwai rahama a kansu daga Ubangijinsu, wa ulaika, da kuma rahama, wa ulaika humul muhtadun, irin waɗannan su ne shiryayyu. Allah tabaraka wa ta'ala idan ya kaga ya ce wala nablu wannakum, lalle za mu jarraba. Idan Allah ta'ala ya jarrabu bawa, abinda ake so shi ne ya haƙuri. to kuma galibi ana jarabar mutum ne ko da mutuwa ko da rashin lafiya ko da hasara kuma ababan suna komawa ne zuwa ga bangare biyu ko dai a jarraba ka bangaren tsananin san abu ko a jarraba ka bangaren tsananin kin abu to anan ne ake samun cikas saboda wane ya tsanin abu kaza ya tsanin rashin lafiya ko ya tsanin wane sai ya je yayi shirka saboda wannan abu to kaga biya ba cikin wani yana bala'in san kaza sai je shirka ko yayi wani sako ko ya aikata abin da bai kamata ba sanadiyar wannan akwai wata mata ana ce da ita Ummu Sa'ib annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta sai ya same ta tana rawa dari tana karkarwa yace ya Ummu Sa'ib malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin ya ke Ummu Sa'ib me yasa nake kike karkarwa haka tace alhumma la barakallahu fiha Ya Rasulullah zazzabi ne kada Allah yayi wa zazzabi albarka shi ya saka nake ta wannan rawa dare sai manzon Allah ya ce kada ki zagi zazzabi domin zazzabi yana tafiyar da datti wato zunuban dan adam kamar yanda in an sanya karfe a cikin wuta yake tafiyar da dattin jikin karfen wannan tsatsa din kenan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabi bawa ciwon kai zazzabi ciwon kafa ciwon ido akwai fa zunuban da ake ta gogewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka tashi alkiyama wanda suka yi yawan jingice-jingice a gidan duniya da waɗanda su suka zauna lafiya ba su yi yawan jingice-jingice ba wanda suka zauna kalau din nan in aka tashi alkiyama sai sun yi ta da na sani sun yi ina ma muni a shi irin su wani manzo Allah ce saboda abin da za su ga Allah ta'ala yayi waɗanda ya tajarraba su nan a duniya ya siyo magani a kimin kaza ya je asibiti kaza yayi kaza yayi kaza ya hakura yayi ce ni har ma na hakura mun baro Allah da wannan al'amari to Allah tabaaraka wa ta'ala idan ya jarrabu bawansa bawa ya mai da al'amarin zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala to Allah ta'ala zai masa sakayya da gidan aljanna ya ubangiji ka sa mu zama cikin yan aljanna nan zamu takaita abinda muka yi dai Allah ta'ala ka sa mu yi tarayya a cikin lada wanda kuma ne kusure Allah ta'ala ka gafarta mun ya Allah ka mana albarka ka yi wa zuriyar mu albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda zaka yanta a cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojin mu da kuma addu'o'in mu ya ubangiji wanda suka mutu cikin yan uwa musulmai Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta musu akwai malamin mu malam Musa Arab azganga Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa Allah ka ji kansa da rahama ya ubangiji ka gafarta masa wannan bawan Allah yana ta fama da al'amura na mutane kusan idan ka raba mutanen da suke zanga gida hudu kusan wannan mutumin shi ya koya kashi uku shika-shika musulunci kaf wannan mutum kusan ɗaiɗai ne zaka samu mutumin da zai ce maka ba shi ya koya masa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ga ginshikan imani ga kaza banda wanda shi ya koya musu sallah wanda yayi kaza Allahu tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa yau kwana uku Allah ta'ala ka masa rahama ka gafarta masa Allah ta'ala ka albarkaci zuriyarsa ya ubangiji ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya ka ƙara wa ƙasar nan albarka da zaman lafiya ya ubangiji duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali Allah ka sa mu kyakkyawan karshe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum